Dar inaingilia kumeo mana agusha ku gawatan ya dunia da asyik dede ni dia pada sini dalam tu mana buat syantara atikin dalam tu ada nama sama orang tu masih ni dalam tu ni dia surat bapa di ayat dapat itu dia walaupun ada nama tu pada ni mudibun ala rama wani Muhammad Ibn Lawan waduzi zi turaman insya'Allah malam tepatkan muskut
A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim walaqad nadana nuhun falani'mal ujibu ونجيناه ونجاه من الكرب العظيم ونظرنا بك وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم
فبسم الله تعالى كتاب قد نادى نوح فلنعم المجيبون حديث عن ابنه يا كرائم ما دلال عند الله متعلق المجيبون ما تأمر كرا من كرائم الوقت في كتاب Anak itu ada di sana dengan anak bapa Allah ini masuk jerma, balmatikin untuk lagu di dalam. Wada Allah ya Allah, kita ya dengan Quran yang sangat kuat jerma dan cinta tidak kunci. Kami Allah subhanahu wa taala kita akan nanti sahaja nabi mina.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
وَنَشِئَ سُورَةُ اللَّهِ كِرَاشَ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ أَلَّا يَعْبَشِشْ أَوْرَى أَنْ سُورَةُ آلِ إِمْرَانَ Inna Allah Taala Adama dan mazal kami anda ilai. Rukum Inna Allah Taala Adama awliya.
Inna Allah Taala Adama wa Nuh wa Al Ibrahim wa Al Imran alaihi alaihim. Zuriyatan ba'duha min ba'd. والله
سميع عليم وانا عايز اسمع سوى شيء لا افهم الله سبحانه وتعالى وانا الله قد تشاء في سوره النساء ان الله يبارك لا بار يا ايها الذين امنوا ليشي كما ينبغي وحيد وقد النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلا سيدنا اوحينا اليه
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم Allah ya ga wa cewa nufin shiryayye ne Allah ya shirye shi kamar da Allah ya faɗa wa abna la akhri ki bar la wa annal duwan wa abna la qaba
kullan alayna wa nadna lahu ishaqa wa yaqub كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل وسليمان قوماً عميم
حكى أبنجيز يا بعد العباري أتأتي نعن نبنه دا متى ننسى أتشين سورة الأعراف أتشين أين دا بسكوز يربع أكي جبتر أكا جمع ya aiko Allah ya aiko shi zuwa gare su Allah ya aiko shi zuwa gare su ya nemi tsaba da gaskiya su kuma sun zargi cewa mahaukaci ne amma da karshe sai Allah ya kifar da su ya halakar da su kamar yadda yake bada labari a ga mutanen annabi Hudu ne yunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة في أكباد الأبار متانا عن نبو نوح حكا ذلك كما أبنجي سبحانه وتعالى أكباد الأبار متانا عن نبو نوح أتكين سورة التوبة ديكي مغانا واتو دا متانا مكة كوكو مكة تيدا منافكي غباكي ايه لألا سبحانه وتعالى كتوا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم
قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
to anan Allah ya yi ba annabi Nuhu tare da sauran annabawan da ya ambata atatum rusuluhum bil bayyinat dukkan manzannin su sun zo musu da wato hujjoji bayyanannu a cikin surat Yunus sai Allah ya bada labarin irin kalubalen da ya faru tsakanin sa da mutanen sa sai ce aya da muka karanta ya watsu alaihim naba'a nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم يفتوا لسوا وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه تلك قرية أن ابنهم فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كانوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين haka Allah da yake ta bada labarin annabi Nuhu a cikin Al-Qur'ani mai girma cikin suratu Hud Allah ya bada labarin cewa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin Allah ya bada labarin abin da ya faru tsakaninsa da mutanansa haka zalika kuma Ubangiji ya bada labari cikinsa doguwa a cikin suratu Hud har izuwa yadda Allah ya halakar da mutanansa sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya sake bada labarin sa cikin suratu Ibrahim alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ta bada labarin sa har zuwa inda ya bada labarin sa cikin suratul anbiya'i wa nuhan idnada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min al-karb al-'azim da kuma a cikin suratul mu'minun wala kada arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayrihi ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun sai ayat suratul ankabut da take nuna annabi Nuhu ya zauna a cikin mutanen sa yana da awa shekara 950 Allah yake cewa wala kada arsalna nuhan ila qaumihi fala bisafihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimuna shekara ta wato dubu ba shekara 50 yana kira zuwa ga addinin Allah to mutanen sa ba su bada gaskiya da shi ba har zuwa lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi fushi da su yayi wahayi zuwa ga annabi Nuhu cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman cewa babu wanda zai sake yin imani a cikin mutanenka illa man qad aman in ba wanda suka yi imani tun a baya ba to a lokacin shine da ya tabbatar da wannan wahayin da Allah subhanahu wataala ya masa sosiro da Allah madaukakin sarki akan cewa kar Ubangiji subhanahu wataala ya bar ko mutum daya a cikin mutanansa wa saboda ba su imani ba domin in ya bar su za su gaba da batar da bayanta Allah ya bada labarin wannan kiran da shi annabi Nuhu alaihi salam yayi wa mutanansa ko kira da yayi wa Allah subhanahu wataala a cikin suratul qamar Allah ya ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar
laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
نعم
خش على أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أبو عبدنا وقالوا مجنون والزدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا إن منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح
ودسر
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر
يا هكذا to anan a jumlatin kisar annabi Nuhu kenan dan abin da muka bari a cikin ayoyin da suka zo da labarin sa ba su da yawa kuma labaran annabi Nuhu alaihi salam sun zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a hadisai mabambanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bada labarin annabi Nuhu da kuma kiran sa zuwa ga addinin gaskiya a cikin ingantattun hadisai. Shi dai Nuhu an ce mahaifinsa jikan annabi Ibrahim ne, jikan annabi Adam ne alaihi salam. Suna ba da nasabarsa duk da cewa babu wani dalili ingantacce akan tabbatuwar nasabar, amma dai abin da ya zo a cikin littattafai na tarihi ana cewa shi ne Nuhu ɗan Lamik, ɗan Matushalik ko Mutawashalik, duk suna faɗa haka, ɗan Hanuk, ɗan Idrisu, ɗan Yardu, ɗan Mahaliya, ɗan Mahalayil, ɗan Kinan, ɗan Kinan, ɗan Anush, ɗan Shisu, ɗan Adamu alaihi salam. Shi kuma annabi Nuhu alaihi salam yana da zuriya wanda daga cikin ƴaƴansa akwai abin da aka rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyab mursalan, wanda Imam al-Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir ta hanyar Abdul A'la qala haddathana Sa'id ibn Abi Aruba an Qatadah an al-Hasan an Imran ibn Husayn a wani isnadin kenan. Ruwayar Ibn Jarir al-Tabari a cikin Tarikhul Umam wal Muluk, amma a cikin isnadin sa akwai Isma'il ibn Ayyash wanda ya rawaito daga Yahya ibn Sa'id. Shi kuma ka'idar Isma'il ibn Ayyash in yayo ruwaya a wajen wanda ba ɗan garin su ba, to ruwayar ba ta da inganci. Cewa annabi Nuhu alaihi salam yana da ƴaƴa uku, akwai Samu wanda shi ne baban farare Larabawa kenan, akwai Hamu shi ne baban baƙaƙe, akwai Yafisu shi ne baban jajayen mutane kamar mutanen China da mutanen Turkiya da mutanen Mongolia da mutanen kudancin Asiya. Cewa annabi Nuhu yana da ƴaƴa uku, da Samu da Hamu da Yafisu, kowanne daga cikinsu ya haifi ƴaƴa uku. Samu shi ya haifi Larabawa da mutanen Fasha da mutanen Roma, Yafisu shi ya haifi mutanen Turkawa da kuma mutanen da ake kiransu Safalis da kuma Yajuju wa Majuju. Su kuma shi kuma Hamu shi ne ya haifi Ibtawa, irin mutanen nan masu wani irin haske a Masar, a yankin Masar. Sannan kuma shi ya haifi Sudan baƙaƙe kenan, kuma shi ya haifi Barbar. Su Barbar za ka gansu kamar buzaye-buzaye ne, kamar sarakayyalla-sarakayyalla haka suke. To abinda ya faru, annabi Nuhu da ya roƙi Allah subhanahu wata'ala, to sai Allah ya wahayi zuwa gare shi cewa ya ƙera jirgin ruwa. Ya Nuhu, a idna ilfulk, ka ƙera jirgin ruwa, bi a ayunina wa wahina, a kan idanmu muna kallonka. Wasu sai su fassara da kulawa, to wannan fassarawa ce, fassara lafazi ne da lazuminsa, suna gudun su siffanta Allah, su tabbatarwa da Allah ido saboda tsoron kar a kamanta shi da halittu. Amma abin da muka ce shi ne ka tabbatarwa da Allah siffar da ya tabbatarwa da kansa, in ya so abin da kake so na kamala kuma zai tabbata, saboda in dai kan muna ganin ka ai za mu kula da kai. Fa idza kunna naraka fa sanar'ak, wa wahina kuma za mu turo maka mala'ika ya koya maka yadda ake kera jirgin ruwa. Shikenan annabi Nuhu aka gaya masa ya je ya kariyo ice, za ka samu a cikin Isra'iliyat habbishiyan ma da ya kariyo ɗin amfana. Ya zo ba a taɓa sanin jirgin ruwa a duniya ba, amma dai an san aikin kafinta. Saboda ya zo a cikin wani sashe na asa da suka gaji da da'awar da annabi Nuhu yake musu, suka ce la'in lam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin, za mu jefe ka da dukkan wata magana da baka zato, ko kuma za mu jefe ka jifa da duwatsu in baka daina kira nan zuwa ga addini ba. To sai annabi Nuhu ya ce to ku je duk abin da za ku min kuma. Shi ne wannan aya ta cikin suratu Hud, ta cikin suratu Yunus, ta kan rubu'i. To don haka sai suka tarar da shi kuma yana kira jirgin ruwa sai jirgin ruwa tana cewa ya nu sirta najjaran ba'da an kunta nabiyya a'a sun hukuma an koma kafinta bayan da an zama annabi da ana annabi yanzu kuma an koma kafinta sai Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya gaya masa kai dinga gaya masa in taskharu minna in dai kun kalle mu kun mana dariya saboda kuna ganin kun fi karfin mu fa inna naskharu minkum kama taskharuna zamu zo mu ma mu rama abin da kuke mana shikenan annabi nuhu ya gama sirar jirgin ruwan sa sai Allah subhanahu wataala ya ce masa ka sa duk wani abu da ka sani da ake sanya wanzu a bankasa to a sanya iri biyu mace da namiji min kullum zaujaini ibnaini to sai annabi nuhu ya dinga kewayawa sai a dau akuya a saura ku misali sai a dau tinkiya a dau akuya a dau mijinta ko babanta ko danta wanda za su zama biyu rago shi ma a dauki jinsinsa saniya haka to kuma wa ahalaka da duk wanda suka yi imani da kai ko kuma dama wanda suka yi imani da kai kan wannan za su shigo wa ahalaka duk iyalinka ka tsince su saboda duk sun yi imani illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum dai wanda Allah ya kaddara cewa su ba za su tsinta ba to annabi nuhu ya tattara su gaba ɗaya sai matarsa ita tace ba za ta shiga ba sai dan sa kan'an shi ma annabi nuhu ya neme shi ya rasa to sai Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa da zarar kaga wato tanderu ya barke da wuta ko kuma ruwa ya fara kuntulowa daga wajen wa farat tanur fasluk fiya min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl minhum shikenan duk suka tattara ya tattara kowa da shi yana tattara kowa a ciki tsiro da Allah subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu wataala yake ce maka irka fiha bismillah ku hau cikin jirgin ruwan da sunan Allah saboda tana kasa fa ba a cikin ruwa take ba sai suka hau bismillah Allah ya ce bismillah majraha duk inda za ta da sunan Allah za ta tafi wa murtaha kuma inda za ta tsaya shi ma da sunan Allah za ta tsaya to suka hau suka kira sunan Allah sai annabi nuhu to jirgin yana fara tafiya sai fara roƙon Allah rabbi anzilni ya ubangiji ka saukar da ni munzalan mubarakan masauki wanda yake mai albarka wa anta khairul munzil to suna cikin tafiya sai hango ɗansa yana hango ɗansa kan'an wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali jirgin yana gudu mutanen suna kallo su suna yi musu dariya a hankali ruwa yana ci ruwa yana ci ruwa yana ci Allah ya ce fa fatahna abwaban sama'i duk wata kofa mai zubar da ruwa daga sama sai muka bude ta bima'in da ruwa munhamirin wanda yake kwarara ta sama kenan wa fajjarna al-ardha uyuna ita kuma kasa muka bubbude idaniyar ruwan ta gaba daya ta dinga zubar da ruwa Allah ya ce bal taqal ma'u sai ruwan saman da na kasan ya hadu ala amrin qad qudir dama al'amari ne tuna an kaddara haka za ta faru wa hamalna fi shi kuma annabi mun sai muka dora shi shi da wanda suka imani da shi akan me ala zati alwahin akan wani jirgi wanda aka yi shi da alluna dan a nuna maka cewa ba wai wani daukar dogon wato dogon shiri akai ana ta tsatsara yadda za a yi ba yin ta akai da alwahin alluna wa dutur da kuma yan kusoshi sai ga ta tajribi a ayunina tana gudu bi a ayunina akan idanmu muna kallanta muna kula da ita jaza'an wayancan da muka halakar da su sakamako ne riman kana kufir ko kuma wanda aka kafirce masa to muka saka masa muka dora shi akan wannan jirgi muka wuce da shi jaza'an liman kana kufir to annabi nuhu yana ta tafiya an rawaito kisoshi isra'iliyat da yawa akan tafiyarsa a cikin jirgin ruwa a cikin Isra'iliya din da ake rawaitowa da su wanda ba su inganta ba wai ana rawaito cewa akwai wani mutum irin dogayen mutanen nan ne wai shi bai shiga jirgin ruwan ba sai ya ɗauko matarsa ya ɗora ta a kan kafaɗa shi gaba ɗaya ruwan ma wai ya kubu ya kawo mata yana ta tafiya da ita yana tafiya wai in ta je yunwa sai ya tsoma hannunsa ya lalubo kifi yau ina kifi zai rayu a wannan lokacin sai dauko sai dora ya kara shi sama sai rana ta gasa sai ni ko mata ta ci wai amma wai duk da aka gama ana sauke shi saboda butulci irin na mace wai ta ne mai laifi wai ya ne mata laifi sai ta ce ne ka taba mun a rayuwa wannan ƙarya ne annabi Nuhu Allah subhanahu wataala ya tsira da shi to wannan amsawar da Allah ya masa shine anan Allah ya ce walaqad nada na Nuhu an nida'u huna bi ma'ana da'ana annabi Nuhu yayi mana ya kira mu fala ni'mal mujibuna ma dalla da Musa Allah wanda in aka kirawo mu muna amsawa ibnu mardoya ya rawaito daga ummuna Aisha Allah ya kara yadda a gare shi kamar da malaman tafsiri suke kawowa daga gare shi cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karanta wannan aya yana salla a ɗakin nana Aisha da ya zo ya karanta fala ni'mal mujibun sai ce sadaqta rabbana ya ubangiji kai gaskiya anta aqrabu man du'iya kai ne mafi kusancin wanda aka kira bayan da za a ka kira ubangiji ka ce allahumma ko ka ce ya rabbi wallahi sai Allah ya amsa maka kana kira Allah zai amsa maka shi yasa Allah yake alfahari da wannan nada na Nuhu annabi Nuhu ya kira mu to kada ka kasai ta irin ta ubangiji ba a ce ma mun amsa masa ba saboda aikin mu ne amsa sai Allah ya ce ma dalla da Musa Allah masu amsa ya kai yaban kai wannan wata sifa ce da ubangiji ya sifanta da ita kai kuma ba a so ka sifanta da ita Allah ne zai ce ya ce faqadarna fa ni'mal qadiruna faqadarna sai muka kaddara ko kuma faqadarna sai muka iyakance muka gwada Allah ce fa ni'im faqadarna fa ni'mal qadiruna ma dalla da Musa Allah masu kaddara ko masu gwada kuma yayi gori alam naj'alahu ayni wa lisanan wa shafatay wa hadaynahu in ba Allah ba wanda yake sai haka wala ni'mal mujibun wa najaynahu wa ahlihi min tsirar da shi annabi Nuhu tare da iyal da ahlinsa min al-karb al-azim daga bakin ciki wanda yake al-azim babba al-karb al-azim din shine wato afwan ahlihi din malaman tafsiri suka ce wanda suka imani da shi gaba ɗaya mutum 80 sai kuma dabbobi da Allah subhanahu wataala ya tsirar da shi da su waja'alna zurriyatahu humul baqina sannan muka sanya zurriyarsa su kadai suka rage a duniya duk wanda ka gani da rabuwar rai to zuriya annabi Nuhu ba wani wanda ya saura ya ci gaba da haihuwa sai zuriya annabi Nuhu alaihi salam wannan aya tana nuni akan cewa iyakacin zuriya annabi Nuhu ne kadai ba su kare ba yasa Abdullahi dan Abbas kuma da muka kawo wancan asasin yake cewa ƴaƴan nasa guda uku ne akwai Samu da Hamu da Yafisu shine mai makama yake cewa ana allazi ta'rifuhu ya harisu ko ni ne wanda ka sani din nan ya harisu ta a ƙarshe da yake cewa shine ya shiga yayin duka halittu gaba ɗaya Samuhumu wa Hamuhum wa Yafisu da zuriyar Samu da zuriyar Hamu da zuriyar Yafisu din gaba ɗaya ba wanda bai shiga ya yaudara ba inji shi mai makama wa tarakna alayhi sannan muka bar wa annabi Nuhu kyakkyawan ambato duk wanda zai zo bayan sa sai ya ambace shi da alkhairi fil akhirina a zuriyar da suka zo bayan sa salamun Allah ya ce aminci ya tabbata a gare ka ya kai Nuhu ala Nuhu ga annabi Nuhu daga gare mu da mala'iku da mutane da aljanu gaba daya fil alamina a cikin talikai baki daya wannan salamun ala nuhi fil alamin din Allah subhanahu wataala ya ambace shi a cikin suratu Nuh wanda wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan Allah ya ce ila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala ummin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum Allah subhanahu wataala ce inna kadhalika najzil muhsinina dama kamar haka ne muke saka wa inda suka kyautata ibada gare mu bayan mu na gaskiya irin su annabi Nuhu alaihi salam wannan shine takaitaccen tarihin annabi Nuhu Allah subhanahu wataala ya bar jirgin nasa yana ta tafiya yana ta tafiya Allah ne yake ta kada shi har sai da yazo daidai wani waje da ake kiransa aljudi Allah ce wastawat alal judi sai jirgin ya tsaya a judi yana cikin tafiya a jirgin ya hango dansa wani ya tajri bi maujin kalbi bali wala danu ibnahu shine kan'an wa kana fi ma'zilin dan yana dandab da halaka nesa da su annabi ne Allahu nu ya hango shi yana ya bunayyar kan ma'ana dana zo mu tafi tare wala takum ma'al kafirin a lokacin da yayi imani da ammasa alfarma amma sai ce ta'awi ila jabal zan tafi zuwa wajen dutse gashi bai ba ta dutsen ba tunda gashi bai fude sai al jabal ba sai ce ila jabal zan nemo dutse duk inda yake in fake zuwa gare shi ya'simuni min al ma zai raba zai tsare ni daga wannan ruwa Allah ya ce qala la aasima al yawma min amri Allah illa ma fahim ko dai Allah ne ya ga masa yace ai yau ba wanda ya isa ya tsira daga wannan lamarin na Allah sai wanda Allah ya ji kansa ya sashi a jirgin ruwa dan haka ma kai wahala bainahum al mawj sai wata igiyar wata gifta ta raba tsakanin su fa kana min al mughraqina sai zama cikin wanda aka halakar da su to shi ne daga baya amma Annabi Nuh saboda tausayi da ya sauka sai ya ce ya rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al haqq ubangiji kana yana cikin dangina yana cikin zuriyata kuma alƙawarin nan naka na gaskiya ya tabbata akan cewa zaka tsira da iyalaina wa anta ahkamul hakimin ne Allah ya ce masa qila ya nuhu innahu laysa min ahli kai qala ya nuhu innahu laysa min ahli Allah ya ce masa ya nuhu ba danka bane danka kai ka haife shi amma wanda bai imani da kai ba zuriyar ka bane innahu amalun ay amila amalan ko amilun aw tarwaya qira'a shi yana aikata aiki ne ghaira salihin wanda ba daidai ba to wannan yasa ubangiji sanu ta Allah yayi annabi Nuhu ka shedin cewa kakka kara tambaya ta akan abin da baka da matsaniya akan ina jan kunnanka inni a'idhuka yace ina jan kunnanka kakka zama cikin masu yin shishi min aljahili shikenan annabi Nuhu ya nemi gafara ubangijin sa subhanahu wataala jirgin sai ya tsaya a jirgin kuma Allah ya bar jirgin ya dade ana ganin su a kowane jirgi da ake gani a can jiddar waye da dade ya ke cikin jirgin Annabi Nuhu ne wannan ƙarya ne judi tana da nisa da makka a yanzu ina jin tana wajen urdun ne ko a wajen jannan jirgin ya tsaya to kuma barin ta da Allah ya zuwa wasu lokuta ne na zamani da aka dade ana ganin su amma Allah ne kadai san adadin shekarun Annabi Nuhu da barin sa duniya ya rayu karasar shekarun sa ya koma zuwa ga Allah kuma sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da aiko annabawa innahu min ibadinal mu'minin lalle Annabi Nuhu yana cikin bayin mu'minai thumma aghraqna al-akharina sannan bayan nan bayan mun tsirar da shi ragowar wayanda suka kafirce muka halakar da su da ruwan tufana ba wanda muka bari a cikin su wannan wa'azi ne Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid Annabi Nuhu alayhi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya ba mu labari kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi za a tashi Annabi Nuhu ranar al-qiyama yuja'u bi Nuhu yawm al-qiyamati fa yuqalu lahu sai a tambaye shi sai hal ballaghta ka isar da sabon ka sai ce kwarai na isar ya ubangiji sai a kirawo mutanen sa a ce kai Annabi Nuhu ya isar muku da sako sai ya ubangiji mu ba wani mai ba wani manzo ba wani mai gargadi da yazo mana sai a ce to Annabi Nuhu waye shedarka sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sai a zo da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku za ku sheda sai manzo Allah ya karanta fadin Allah subhanahu wataala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafan lisa muka sanya ku al'umma wasafan zaqafu ay khiyaran udulan nagari shine ma'anar wasafan ba wai saka tsakiya ba kawai ay khiyaran udulan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafan saboda me litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa Annabi Nuhu ya kai mata kawo jan kunnan mutanansa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi cewa wanda Bukhari ya rawaito cewa babu wani annabi da yazo sai da ya ja kunnan mutanen sa akan dujjal. Annabi Nuhu ma alaihi salam ya gargadi mutanen sa akan abin da ya shafi al'amarin dujjal. Ni ma gashi ina gargadin ku game da abin da ya shafi al'amarin dujjal. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari cewa ranar al-qiyama kamar yadda ya tabbata a cikin a cikin muwatta ko kuma ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda wannan ya kawo shi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Sahih al-Bukhari ta hanyar Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi dan da za a tashi a cikin dumo cewa ranar al-qiyama a nufi annabi mu farko a jiwa jama'a annabi Adam ce ba zai iya cetan ku ba ni na ci ganyen bishiyar da Allah ya hana a ci sai dai a tafi wajen annabi mu a jiwa jama'a annabi mu da aljiya jama'a annabi ya ce a ni ne addu'a Allah ya halakar da duniya gaba ɗaya me zan jince da Allah sai a tafi wurin annabi mu fa sai ce ina ba zan iya ba a sai a jiwa jama'a annabi Ibrahim ya ce ina ba zan iya ba na taɓa yin ƙarya sau uku sai a tafi wajen annabi Musa ce ba zan iya ba na taɓa kashe wani bakin ɗin sai a tafi wajen annabi Ibrahim annabi Ibrahim ce ya yi ƙarya sau uku kuma ya karya gumaka ko da ke karya gumakan da ya ce babban su ɗaya daga cikin tauriyar da ya guda uku kenan sannan sai a je wajen annabi Isa sai ce ina ni kuma ya bauta min aiki ba zan iya zuwa wajen Ubangiji ba sai dai ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ana zuwa manzalarsa ce me kuke so sai ce to mu kike sai to ai da ma na wani sai ya tafi gaban al'arshi ya yi sujada ya fara rera wa Allah kirari Allah ya zan dinga yi wa Allah kirari da wasu sunaye a lokacin ni ma za a sanar da ni shi kansa manzala a lokacin zai ji sunayen sai shige shi ya yi wa Allah kirari sai Allah ya ce masa tsago tambayi abin da kake so za a baka saltu uta washfa'tu shafa sallallahu
وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين
to Ubangiji subhanahu wataala sai ya juya ke ba mu labari game da abin da ya shafi annabi Ibrahim kala sai Ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma wa inna min shi'atihi lalle haqiqa min shi'atihi daga cikin wato tawagar annabi Ibrahim da daga cikin tawagar annabi Nuhu alayhi salam cikin wayanda suka cigaba da tafiya akan tafarki madaidaici irin na annabi Nuhu suka taimaki wannan addini na annabi Nuhu alayhi salam abai annabi Ibrahim alayhi salam la Ibrahim wa inna min shi'atihi la Ibrahim shi'a in an ce shi'a asali ana nufin mabiya amma wayanda suke taimakawa wanda suke bi wannan shine shi'a to hakika annabi Ibrahim Allah ya kara yadda a gare shi ya kasance cikin wayanda suka taso akan asalin fitra da kuma addinin annabi Nuhu wannan shine shi'a a lugha amma a istilahi kungiya da kaje ana ce mata shi'a wato saboda lokacin da rikici ya faru tsakanin bangaren Sayyidina Aliyu da bangaren Sayyidina Muawiya akan ijtihadin hukunta wayanda suka kashe Sayyidina Uthman nan take ko kuma a bassu zuwa lokacin da gwamnati za ta zauna sai Sayyidina Aliyu ya ga cewa masalaha shi ne tunda dai suna da awar musulunci wanda sai Sayyidina Uthman yanzu idan muka ce za mu hausu da tara da suka mu kakkashe su rikici ne zai barke tsakanin su kashe mu kashe su banda a bari gwamnati ta tsaya da kafarta tukunna a tantance tsaki da tsakuwa shi kuma Muawiya a matsayinsa na waliyin jinin Uthman a matsayinsa na babba a familin su Sayyidina Uthman banu Umayya yana ganin cewa a lalle nan take yake so lalle lalle tunda an gane fuskokin manya-manyan su to lalle duk wanda aka san da shi ya zo ya tsaya a wannan fitina a kashe shi wannan shi ne hukuncin Allah to Sayyidina Ali ya ja daga Sayyidina Muawiya suka ja daga to wannan ya janyo har aka yi abin da ake kira mawqi'atu siffin to wanda suke tare da Sayyidina Ali da ake ce masa shi'atu Ali wanda suke karfafa ra'ayin Sayyidina Ali wanda suke tare da Muawiya kuma ake ce masa shi'atu Muawiya to wannan shi ya bayar da shi'ar Ali da shi'ar Muawiya sannan daga baya ga an gama wannan to sai wala'i da kuma soyayya da biyayya ga Sayyidina Aliyu ta yi zurfi ga mabiyansa ko wasu daga cikin mabiyansa har ta kai wasu suna fifita shi akan Sayyidina Uthman Allah ya kara yadda a gare shi to sai ya zanto kamar wani tambari ne na wa'anda suke fifita Sayyidina Aliyu akan Sayyidina Uthman sai ake ce musu shi'atu Ali to ana nan abin yana kara fadi har sai ya zanto irin da isar da Ibn Saba al-Yahudi ya binne a cikin musulunci ta fara yin tasiri wajen da'awar cewa Sayyidina Ali ma cutarsa aka yi da zaluntarsa aka kwace halifanci daga hannunsa sai zanto ta kullo daga wayannan cikin wasu ba gaba ɗayan su ba wanda ake cewa shi'atu Ali din daga baya ta sai sunan shi'a yayin da hinjaye akan su ake ce musu shi'atu Ali daga baya ake ce musu shi'a duk da suna da sunaye daban-daban anan sai aka fara da'awar zalunci sai aka fara karerayin amincina na Fatima alayha salam sai kuma aka fara ƙaryar da'awar raj'a cewa manzon Allah zai dawo kamar yadda Annabi Isa zai dawo sannan aka yi da'awar wasiyya cewa manzon Allah ya ba wasiyya ta Sayyidina Ali ne zai yi da ƴaƴansa sannan aka yi da'awar cewa ƴaƴansa ma za su dawo to kafin nan kuma sai abu yana ta girma har zuwa lokacin da aka shi Sayyidina Husayn radiyallahu anhu har aka samu kuma yan sabaiya ayan abin nan masu mabiya munnan Mukhtar ibn Ubay al-Thaqafi sannan kuma daga baya abubuwa suka yi ta kankama dai har aqida ta zama yadda ta zama a yanzu ake ce mata shi'a to Allah ya ce wa inna min shi'ati ila Ibrahim idan suka ce shi'a kalma ce ta yabo to Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta anan wa inna min shi'ati ila Ibrahim kuma ya faɗe ta a jami'i ma yace cewa wala takunu minal mukhtirin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a farraqu dinahum suka a wata kira amma farraqu dinahum suka bar addinin su wa kanu shi'a suka zama shi'a inda haka ne da sai mu fassara wannan sai mu ce an ce nan inna min shi'ati ila Ibrahim to kuma nan an ce alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a to Ibraniyanci ne Ibrahim a Ibrahimcin kuma Abraham ko Abraham amma kusan turanci yanzu mun ce turanci ana nufin ingilishi da faransanci faransa kenan da yaran portugal da yaran italy da yaran jamus duk wannan turanci ne sai dai da yake ya shahara a kasashen renan ingila da in an ce turanci mu anan english ake nufi kenan a renan faransa kuma yanzu in ka je niger ka ce turanci ko ka ce turawa faransanci ke nufi da faransa to da yaran ibriya abraham kenan wanda shi ma in aka fassara shi da larabci yana nufin al'abul rahim ko al'abul hanun uba mai tausayi to wannan kyakkyawan suna ne da shi annabi ibrahim din aka sa masa domin ya zama haka kamar yadda asalin masadir da kuma maraji na tarihi suke tabbatarwa annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda muka samu a cikin isra'iliyat da tattafan yahudawa da kiristoci cewa an haife shi a wani gari da ake kiransa harran wasu kuma suka ce a ba a harran aka haife shi ba an haife shi ne a wani gari da ake kiransa or ita kuma or din wani ƙauye ne a babil da take iraki saboda shi annabi ibrahim dan iraki ne a nan ya taso alaihi salam ya auri mata uku amma mu mata biyu ne suka shahara shine ya auri Sara lokacin da ya aure ta ta ya girme ta da shekara 10 to ita Sara din daga baya ita ta haifa masa Ishaqa shi kuma annabi Ishaqa shi ya haifa annabi Yaqub wanda shine ake ce masa Isra'il wanda shi ya haifa ta annabi Yusuf da su ɗan uwan annabi Yusuf din shine ayyansa ne ake ce musu banu Isra'il ayyan annabi Yaqub kenan alaihi salam daga baya kuma annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya dade tare da matarsa Sara ba ta haihuwa to sun yi tafiya zuwa Misra daga Iraki kamar yadda ya tabbata a hadisi lokacin da suka je Misra to sun tarar da wani sarki mugun sarki sunansa Abi Malik Malik Jarran to shi duk wanda aka gano mayan mata ne aka samu duk mace mai kyau ita shi sai a kwato masa ita sai ya kashe mai ita annabi Ibrahim ya ce to ke daga a garin nan ban san wani mai imani ba daga gare ki dan haka in ya tambaye ki ki ce ke yar uwata ce dama ke yar uwata ce a musulunci annabi Ibrahim sai wannan ita ce ƙarya ta farko da ya taɓa yi kuma ba ƙarya bace ai tauriya ce shine ka taya magana kai ga abin da kake nufi amma kuma kana so mai sauraron ka ya fahimci ki wani abin da ba to annabi Ibrahim alaihi salam sun shiga da wannan da ita matar tasa sai aka ba wa sarkin labari cewa an zo da wata zuƙaƙƙiyar mata kyakkyawa sai ya ce a je a kawo mata ita ana zuwa sai aka tambayi annabi Ibrahim sai aka ce ke matarsa ce sai ta ce ni ƴar uwarta ce sai ta ce ka ta sai aka ba annabi Ibrahim ba a kashe shi ba sai sarki ya ce a kai mata ita to ya je zai kadaita da ita ya shiga inda take ce ya ubangiji in dai nayi imani da kai kuma na tsare al'aurata da mutunci na sai ga mijina Allah ka kawo min dauki ka tsare ni daga sharrin wannan mutumi ya kai hannu zai taba ta sai wani abu kamar wuta ya kama jikinka ya ƙara yunkurin haka ta sake yin addu'a ya kuma yi sai ce kai wannan kun zo min da shaytani ku fita da ita sai aka fita da ita sai ɗauko ɗaya daga cikin bayinsa ku yanginsa kyakkyawa ana kiranta Hajir haka ita Hajir wacce da Hausa muke cewa Hajara kyakkyawan mace ce sai ya ce ga ta nan an ba ta kyauta da aka ba ta ita kuma sai ta ba wa annabi Ibrahim ita alaihi salam to annabi Ibrahim da ya karɓi ta Hajir din to sun zauna da ita Sara kusan shekarar ta 80 da wani abu ko 76 ba ta taɓa haihuwa ba ita Sara haraka annabi Ibrahim ba shi da ɗan ko ɗaya shi yana da shekara 86 ita kuma tana da shekara 76 a lokacin sai ta tausaya masa ta ga ya kamata a ce yana da ɗa sai ta ce na baka dama ka yi sadaka da ita ma'ana ka mu'amalance ta mu'amalan mata shikenan annabi Ibrahim ya mu'amalance ita Hajir mu'amalan mace matarsa haraka sai ta samu ciki da ta samu ciki sai ta haifa masa ɗa sai ya sa wa ɗan suna Isma'il wannan shine tarihin haihuwar annabi Isma'il. Amma game da abin da ya shafi a annabi Ibrahim, gobin Allah ya kai mu tarihin sa, zani mu ji yadda aka yi ya samu shari'a da kuma yadda ya artabu da mutanansa, inda Allah ya ba mu labari a cikin wa'annan ayoyin da Al-Ramma ya karanta mana, wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambaci annabi Ibrahim kwarai da gaske a cikin Al-Qur'ani a wurare daban-daban, wanda idan ka tattara wuraren su suke baka jimillar irin wato irin matsayinsa a cikin Al-Qur'ani. An haɗa shi a wurare 69, Ibrahimu Ibrahima, a mahallin nasaba da a mahallin jarra, ya Ibrahimu ya Ibrahimu, da kuma Ibrahima, an ambace shi 69 a cikin Al-Qur'ani. Wadan Allah ya tsaya da gobe karatunmu a kan tarihin annabi Ibrahim in lokaci ya yi da annabi Isma'il alayhi salam, da kuma ɗan rikicin da ake a kan tsakanin kiristoci da suke ganin cewa ƙistar da take cikin wasu sati ta yankaɗa ƙista annabi Ishaq ce, da kuma magana mafi inganci ta malaman tafsiri a kan cewa annabi Isma'il alayhi salam ne. Da fatan Allah ya kai mu lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu.
Allah, wannan da kake magana jerin tsohuwarsu.
Na'am.
Jerin tsohuwarsu zai nuna kamar a cikin tsohuwarsu ne a kafin da kuma ya kama su ta zuru tsohuwa a ke da hayatun tattabar da nuna da zara tsohuwar zuwa cikin hada.
To, eh, ba za a ce da kafin shi tartibin ba lalle ne ya zanto kamar za ka ga ai a wata surar annabi Nuhu daga baya ake kawo shi, ko ba gaskiya ba, kamar in ban manta ba a cikin suratul Furqan ne ko ina ne sai daga baya kawo annabi Nuhu, wata kuma za ga an fara kawo shi shi ne farko da kadar sunna ne. To, don haka wannan tartibin ba shi ne kadai hujjar cewa daga wannan suwana ba, amma yana cikin abin da ake kafa hujja da shi, wallahu ta'ala a'lam. To, yau muna ranar Laraba, ga shi lokaci ne na bayan sallar la'asar, ga shi kuma dare ne na 21 za a shiga, wanda ana tsarin Lailatul Qadr ya zanto tsakanin 21 ko 23 ko da 5 ko da 9 a ko da 7 ko da 9. Kuma muna da damar roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala a cikin wannan lokaci wanda yake min karin albarka ga azumi ga an karatu an ambaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haka muna tawassuli da kyawun sunayen Allah da sifofin sa, Allah ya biya mana buƙatunmu. Allah, muna roƙonka ka sa mu cika da imani. Allah, ka sanya imani a cikin zukatanmu. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ya as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma ya as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birri والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبنجي من أروبانك ولن تتعدى تأدب الدنيا تكورونا ألا كربا مليكا Allah, duk wata cuta ma kowace irin ce, Ubangiji Allah kai mana maganin ta. Yan uwanmu da suka mutu a cikin wannan annoba, Allah ya gafarta musu, musulmai Allah ya karbi shahadarsu. Wanda suka kamu da rashin lafiya kuma Allah ka gaggauta ba su lafiya. Mu da muke da lafiyar Allah ka inganta lafiyar mu, ka ƙara kare mu. Ya Ubangiji, abin da yake tattare da wannan annoba na tsoro, Allah ka amintar da mu shi. Ya Ubangiji, abin da yake tattare da wannan annoba na barazanar karewar tattalin arziki, Allah ka sa mu sai dai mu ji ana yi. Allah, ka sa kuma mu sanadiyar budewar kofofin arzikinmu ne. Ya Ubangiji Allah, kai mana maganin talauci. Allah, kai mana maganin baƙin ciki. Allah, kai mana maganin damuwa. Allah, kai mana maganin hasada. Allah, kai mana maganin munafunci. Allah kai mana maganin riya. Allah dukkan abin da yake faruwa na gurbacewar tarbiyya Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴanmu iyalanmu Allah ka sanya musu imani Allah ka ba su ikon tsayuwa akan dokokinka mu ma Allah ya ba mu ikon tsayuwa akan dokokinka ƴan uwa ƴaƴanmu da matanmu da abokanan arziki da suke cewa musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari ubangiji masu neman aure a cikin su Allah ya ba su mazaje na gari zawarawa da ƴan mata Allah ka ba su mazaje na gari samarunmu Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su ya ba su sana'a ya ba su ya sanya musu albarka ya ba su mata ya nagari ya ubangiji ɗan kasuwanmu Allah ka karfafa kasuwancinsu Allah ka karfafa kasuwancinsu masu neman jari da tsayawa da ƙafafuwansu a ciki Allah ka ba su masu shi Allah ka haɓaka musu ka inganta musu ma'aikatanmu na gwamnati ubangiji Allah ya sanya musu albarka a cikin albashinsu ya Allah masu neman aikin kuma Allah ka ba su masu neman canji Allah ka canja musu da mafi alkhairi masu neman admission masu neman karatu da makarantu ubangiji Allah ka ba su ya Allah ka ba su ya Allah ka ba su ƴaƴanmu da suke makarantu na alqur'ani Allah ka azurta su da haddar alqur'ani mai girma Allah ka ba su ilimi da za su yi aiki da shi Allah ka sa ilimin ya zama gata a gare su Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah muna da bukatu masu tarin yawa wanda lokaci ba zai iya bari ne ta lissafa su ba Allah kai ka halicce mu kai ka halicce bukatun namu Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum.